sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar Laraba, 5 ga watan Janairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da mutanen nan 77 da aka ceto daga hannun kasuwar guman dan bindigan nan Bella Turji. Sai kuma shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo ku muhimman kanin labaran jaridin kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma su rauke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargadin cewa za a ci gaba da samun karuwar kamuwa da cutar corona, sannan kuma ya ce makonni masu zuwa za su zama kalubale saboda nau'in Omicron na kwayar cutar ta COVID-19. Waɗannan kalaman na shugaban ƙasa sun zo ne daidai lokacin da ya gana da tawagar kwamitin yaƙi da COVID-19 a jiya Talata. Biden ya yi kira ga Amurkawa cewa mu yi kokarin ganin mun amfana da abubuwan da muke da su a ƙasa. Ya ƙara da cewa babu wani uzuri ga duk wanda bai yi rigakafi ba. Biden ya kuma yi bayani game da ƙarancin kayan gwaje-gwaje da ke ba Amurkawa takaici. Muna kokarin ingantawa a cewarsa. Shugaba Biden bai amsa tambayoyin manema labarai ba. Amurka tana fama ne da karuwar cutar coronavirus mafi muni, ta yadda rahoton sabbin kamuwa da cutar ya kai miliyan 1 cikin sa'o'i 24, a cewar kamfanin dillancin labarai na Bloomberg a jiya Talata. A jiya Talata ne to ta sanar cewa Sakatare General Jens Stoltenberg ya shirya ganawa da jakadojin kasashen yamma da jami'an kasar Rasha cikin mako mai zuwa domin kokarin rage zaman ɗarɗar biyo bayan girke sojoji da Rasha ta yi a iyakar gabashin Ukraine da kasar ta. Za a yi taron na majalisar ta NATO da Rasha ne a ranar Laraba 12 ga watan Janairu a Brussels, kwana biyu bayan jami'an Amurka da Rasha suka bude taron tattaunawa kan tsaro tsakanin kasashen nasu biyu a Geneva. Kasashen kawancen na yamma na jin tsoron cewa sojojin Moscow da aka girke a gefen iyakar gabashin Ukraine din suna shirin mamaye kasar da ta taba kasancewa yankin jamhuriyar Soviet. Russia tana neman tabbaci daga NATO cewa ba za ta amince da bukatar Ukraine ta zama member ta ba. Wakilin Kuryar Afirka Jeffrey Feltman zai ziyarci Habasha a ranar Alhamis domin ganawa da babban jami'in gwamnati don tattauna maganar zaman lafiya. Wani babban jami'in ma'aikatar ƙasa ne ya bayyana hakan a ƙoƙari na baya-bayan nan da Amurka ke yi don ganin an kawo ƙarshen tashe-tashen hankula. Yaƙin da aka shafe shekara guda ana yi tsakanin gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin Tigray, wanda ke daga ciki mafi girman rikice-rikice a Afirka, ya yi sanadin mutuwar dubban fararen hula da kuma miliyoyi da suka rasa muhallansu. Amurka ta yi ta nana ta kiraye-kirayen a kawo ƙarshen wannan tashin hankali da kuma ƙulla yarjejeniya don kawo ƙarshen rikicin. Kawo ƙarshen take haƙƙin ɗan adam da cin zarafi da kuma samun dama ga ɗan adam ba tare da wani shinge ba.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan za mu leƙa Najeriya. Yanzu rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta miƙa wa gwamnatin jihar mutane 77 galibinsu maza da mata da ƙananan yara, waɗanda 'yan bindiga suke garkuwa da su a daji tsawon watanni 3. Wakilin mu Sani Sha'ibu Malumfashi ya haɗo mana da wannan rahoton.
Mutane 77 da aka miƙawa gwamnati sun haɗa da maza da mata, manya da yara. Wasu matan suna shayarwa, wasu kuma suna da juna biyu, kamar da yadda shi kwamishinan 'yan sanda Sifi Alkana ya yi mana cikakken bayani a kai.
Mun samu wanda aka yanta da suka kama su guda 68 a ƙasar Shinkafi, inda aka ce Turji shi ne kama su ya aje su kusan wata 3. To bisa ga operation da sojoji suke yi da sauran 'yan jami'an tsaro, ya sa ya bar su a cikin daji. So da aka gaya mana, sai mu kuma muka samu yan vigilante da yan ta'addan da suka tuba na gaske muka shiga dajin nan tare da su muka je muka kawo su ga sunan su nan ko kuma ba biya ba kuma haka ne ran uku ga watan Janairu kuma yan sandan mu a Shinkafi kuma mun samu information cewa akwai wasu da aka kama su amma suna daji sai muka samu yan vigilante da kuma wanda suka tuba muka shiga daji muka samu su muka kawo su suna nan 29 a cikin number a cikin su akwai mata akwai kankananan yara akwai mata masu ciki akwai mata masu shayar da yara
cikin dan takaitaccen bayanin sa jim kadan da amsar waɗannan mutane kwamishinan tsaro na jihar Makaddashin Sufeto Janar Maimar Rabus Ibrahim Mamman Tsafi ya yi godiya ga Allah inda kuma ya tabbatar da irin gudunmuwar da suka samu karkashin jagorancin Dr. Bello Matawallan Muradin gwamnan jihar a game da batun tsaro inda ya kara da cewa
Dr. Tinda ya fara yaki da wannan abu bai zauna ba kuma wallahi duk inda Dr. Aji yana neman yadda za a samu da tabbataccen zaman lahiya a Zamfara irin waɗanda shige-shige da ya ta yi da kuma jajircewa irin ta su jami'an tsaronmu da kuma kokari irin waɗannan da muka yadda da cewa lallai babu shakka sun tuba ga harkar ga ta ta'addanci shine alamu ga wannan nasara da muka samu sojoji ba sa ja da baya za su ci gaba yan sanda ba ma ja wai ba kwa ja da baya za mu ci gaba
mun kuma sami sukunin zantawa daga cikin waɗanda aka kama shi din ma a tsatsaye cikin rububin jama'a
daga hanya ta daga auren namu da zuwa sabon gari sun kada ke kwana na 32
me suke ga muku
a rayuwar su ba abun da suke tsoro irin jirgi amma dan ma'aikaci ya kafu kasa su za su illata shi kai amma da sun ga sojoji za su daddaure mu da kacha su kara suke musu cere su ji wurin duci su fakuri
cikin amfani
muna
can ga jirgi ya
gaskiya ba iyaka dan haya ta da bomu ya su canyi ɗaya daga cikin wani akwai sunan wani baba ne Abdullahi sai ya buɗe baki ya ce bai yadda mai sunan baba ne ya tuyi ba yamma zai kwancike suna kallo ya ta jamu da kacha ya samu ya jaye mu ga wuta ta canyi mu wadda bom ta tashi kusa ga wurin ne ka da har ya toya makarantar Turji kuma ya toya abincin Turji
sanshi abin malfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya
a gai da Salisha Abu Malumfashi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya
a jiya talata gwamnatin Amurka ta sanar cewa ta kama ɗaya daga cikin manya waɗanda ake zargi da kashe shugaban Haiti Jovenel Moïse sannan ta kama shi da laifin makarƙashiyar yin kisa da kuma sace mutum a ƙasar waje an kuma tuhumi mutumin mai suna Mario Palacios ɗayan shekara 43 da haihuwa tsohon sojan Colombia da samar da kayayyakin da suka taimaka wajen yin sanadin mutuwa alhalin ya san cewa waɗannan kayayyaki za a yi amfani da su ne don shirya yadda za a yi makircin kisa ko sace mutum ya gurfana a gaban kotun tarayya a Miami da yammacin jiya amma bai ansa laifinsa ba an ba shi lauya daidai gwargwadon hali sannan an tsaida ranar 31 ga watan Janairu a matsayin ranar dawowar shugaban kotun hukumomi a Delhi babban birnin kasar India sun umarci mutane da su zauna a gida a ƙarshen mako mai zuwa saboda yadda karuwar cutar COVID-19 ta rubanyu har sau 4 a cikin mako guda Babban minista Arvind Kejriwal, wanda shine zababben jami'i mafi girma a hukumar babban birnin kasar, yana ɗaya daga cikin sabbin kamuwa da cutar COVID-19 su wajen 37,379 da aka ba da rahoto a India a cikin sa'o'i 24. Kejriwal, wanda ya ba da sanarwar kamuwa da ƙwayar cutar kwana ɗaya bayan da ya ba da jawabi a gangamin zaɓe. Ba tare da sanya takunkumin rufe hanci ba yana ɗaya daga cikin manya 'yan siyasa da suka hada da Prime Minister Narendra Modi da ke yin taruka a fadin India a gaban ɗaruruwan jama'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17:25. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A rayuwa, dukkanin wata halitta tana raɓar jinsinta ne domin samun natsuwa da kyakkyawar kulawa. Amma saɓanin haka, ba a fiye samun jituwa tsakanin mata. Yaya mata suke kallon wannan yanayi da wasu suke gani yana jawo musu koma baya yake?
Ina mu'amala da mata sosai, ko na san su ko ban san su ba. Yawanci idan an haɗu karo na farko, mata suna ma kansu wani kallon kamar suna auna juna haka. Gaskiya akasari akan samu haka, amma ni gaskiya idan na je wajen biki ko gidan gyaran jiki haka, ina shiga in musu sallama sai mu gaisa, sannan nakan sake in dan dauko topic din da za su so haka, da na ga za mu iya discussing tare mu yi hira. Wata na ma sai kike ga har an exchange number, a ci gaba da zumunci. Barin ma idan za a dade, kin kamar idan wajen gyaran jiki ne ai za a dade, ana zaune waje daya ana tare, to kin ga ai dole a dan yi magana, saboda waya ma ba za ka iya rike kamar wajen lalle ba halin a rike waya.
To yaya wannan hali na mata yake tasiri idan ya kasance akwai bukatar taimako a tsakanin su?
Kamar yanzu haka, kina iya shiga wuri ku hadu da mace, sai ta yi miki kallon raini saboda kila ko ta ga atamfan da kika sa ba irin wanda take tunanin zai daidai da ita bane. Wani lokaci kuma mata suna tunanin wancan ba ta da aure, ko su suna da aure suna tsoron kar su zo su saba da ita ta zo ko ta shige ma mijin su. Irin wa'annan dai yana kawo matsaloli tsakanin mace da mace.
Wani irin tasiri yake yi kan wannan batu na taimakekeniya tsakanin mata?
Ba shi da wani tasiri, saboda kin haɗu da mace kin mata wulakanci ko kin nuna mata wani irin kallo, kuma ki zo daga baya kina son ku daidaita, ko kuma kila tana da wani amfani a gare ki, kuma kin riga kin bada wannan fuskar ta farko, to irin wa'annan dai yakan kawo duguma baya ne a saboda kin rasa wani tasiri da take da shi da za ta iya taimaka miki ko kuma a taimaka ma al'umma.
To wasu na cewa mata sun fi amincewa da maza hatta shawarwari ko kuma neman wani taimako duk da bambancin jinsi da ke tsakanin su.
Akwai taimakekeniya tsakanin mata, kamar kana iya ganin wata mace ko take buƙatar wani abu, wata mace tana iya taimaka mata sai dai bai kai yanda maza suke taimako ba, saboda mata suna tunanin cewa karki zo ki wata ta taimake ki zo ki fita ko ki, mata suna da irin wannan a tsakanin juna. Ya kamata a ce an wuce wannan, an ci gaba, mata su zauna su san cewa ƴar uwarsu mace tana buƙatar taimako, saboda ita mace ita ta san ciwon ƴa mace, ita ta san inda yake mata zafi, saboda haka ita ya kamata ta tsaya ta taimaki mace in tana da halin taimakawa. Saboda haka ya kamata a ce a cire duk wani tunanin ko kin fita ko baki fita ba, ko ta fiki ko bata fiki ba, ko tana da kaza ko ba ta da shi, ko kar ta miki kaza, duk a cire wannan. Mace ta dinga taimakon ƴar uwarta mace.
Hajiya Rabi,
yawa kwarai da gaske wannan yana faruwa, saboda ita mace in kika gaya mata maganan ki kafin ki je ki zagayo, ta gaya ma wancan wancan, ta gaya ma wancan, amma in namiji ne kika gaya mishi, kin gaya mishi har abada ba zai taba gaya ma wani da wuya, ki ji shi a wani wuri kuma zai baki shawaran da zaki amfana da shi sosai. Ita ko in mace ne tana iya ma duk mugunta, wani lokaci mata suna da irin wannan, suna iya baki shawaran da ba zai miki amfani ba. Su yasa yawanci mata sun fi shiri da maza ko kuma sun fi mu'amala.
To Hajiya Sa'a, a gaskiya tsakanin mata mu'amala ta wajen mata ba wanda yafi mace iya kyakkyawan mu'amala, musamman idan da akwai ilimi da wayewa. Dan yanzu kin ga alal misali, na zauna a takaice a makaranta, zaman da muka yi a makaranta, mata suna taimakawa junan su wajen karatu, wanda ma idan ka ki zuwa cikin hall zaki ga suna encourage naka sa cha lalle lalle ka zo ka je kada a je a yi ba daidai ba ko kaza ba, ko za ga mun haɗu muna taimakawa junan mu. Sannan ko da tafiya akai, yanzu aka ce an je aikin haji, to idan aka ce miki mata sun samu sun haɗe kansu an san juna a ɗakin, ba a ɗakin ba ko a masallaci aka, sai ki ga kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Saboda haka akwai kyakkyawan mu'amala da mace ta gaya miki ma sirrin da baki sani ba, kuma mace ta baki shawara wadda za ta taimaka maka da kai da iyalanka baki ɗaya.
Yau yana wuya a wani bangaren rayuwa ba a samu mace tana kokarin ba da gudunmawanta ba, sai dai wasu suna gani har ila yau mata ba su samu ci gaban da ake tunanin sun samu ba. Kamar yadda sakatariyar kungiyar lauyoyin mata ta duniya reshen jihar Kano FIDA barista Amina Umar ta bayyana.
Gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa, yadda da mun sani kakanninmu suna gaya mana mutum zai yi tafiya aikin haji tafiya ce ta shekara guda, yanzu gashi a awa hudu ko kasa da haka ma mutum zai je. Sun gaya mana cewa lokacin da kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka, ta yi surfe, ta yi nika wanda zai ɗauki lokaci da kuma ƙarfinta. To amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi surfe kai nika, so za mu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba. Amma duk da ci gaban da duniya ta yi, gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa, wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa mata madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa, za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu bai kai yanda ya kamata a ce mun kai ba, tunda dukkanin addinan sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar. To idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba, aka samu a karo na farko mace ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa, wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiyya. Sannan a bangaren lafiya har yanzu idan kika dauki alƙalama ko kididdiga da mata suke mutuwa a asibitoci sun shallake hankali, za ki ga anan mace bata samu ci gaba ba, saboda kasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa kalilan ne. Haka nan idan kika duba bangaren shari'a, za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da yankin da na fito da kuma ma dai Najeriya gaba daya, za ki ga cewa a kotunan mu kanana, wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate, za kiga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne, saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure, kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu.
a yau demokradiyya ta zama wani ma'aunin da ake amfani da shi wajen auna cigaban da kasashen duniya suka samu. Amma ya zuwa wannan lokaci a Najeriya ana samun karancin mata a majalisun inda ake gani za su iya bada gudunmawa wajen taimakawa ƴan uwansu mata. Lamarin da Hajjiya Halima Hassan Tukur ta ce yana haifar da koma baya a rayuwar mata.
Dukkanmu nan da zan ce a arewa mu dai harkan siyasa dai na mace ya zama mana wani abin da mutanen mu sun ki ba da goyen baya, sun ki sakewa mata su shigo ciki su yi walwala. Abin da nake nufi nan da walwala a dama tare da su yanda sauran mazan suka dama, ban san niyya da suke duban shi ba, suna duban kaman mu mata muna gasa da su ne ko wani abu. To ai harka ce na tafiyar da sha'anin kasa, ba maganan gasa a ciki. Kuma in ba a bari matan suka shiga siyasan tare da mu ba, akwai abubuwa da ya shafi na incin ɗaya mace tun daga addinin ta har zuwa harkar zamanta na rayuwa na zamantakewa aurenta. To duk a majalisa ana yin waɗannan abubuwan, so mu ana samun ragganci waɗanda za su kama su taya a fitar ma mata da haƙinsu. Akwai inda su ma maza suke nasu taka rawan gani, akwai inda wani haƙi sai mace ne za ta iya kare haƙin mace ƴar uwarta. Mu ce mazan ba za su iya ba, za su iya, amma wani abu din ita mace yanda za ta duba yanda zai yi ma mace ƴar uwarta, shi namiji ba zai gane shi ta wannan huskan ba. So don haka nan ne muke son su bari mata su shigo ciki a yi da su ko ba dan komi ba, da mu kare mutuncin ɗiyanmu da jikokin mu.
To Hajjia Abida, me zaki dora akai?
Gaskiya mata muna tsoron siyasa, ko kuma in ce ko muna son mu shiga siyasa ba mu da ƙarfin gwiwa. Mata da yawa da suke son su shiga siyasa na tabbata miki ba dan su yi kuɗin bane, dan su yi canji ne. Mutum yana ganin abin da yake son ya canza amma bai da bakin da zai yi magana. To a gani na, in akwai mace a gurin da ya kamata za a samu canjin da ake bukata, saboda an ce ciwon ya mace na ya mace ne. Mace za ta ga wani abu na faruwa da wata da bata san ta ba, bata san komi nata ba, amma za ta ji kamar ita ce ko kuma kamar ƴar ta ce ko kamar wata ƴar uwar ta ce, kuma yadda za ta taimake ta ba shamaki game da wannan na san ta ko ban san ta ba, a Kristan ce ko musulma ce, a inyamura ce ko bayarba ce, za ta taimake ta kamar ƴar uwar ta. In ma wata magana za ta biyo baya sai bayan ma an gama taimakon. To kin ga ko duk inda mace take babu wani nuna bambanci.
To mai sauraro, duka abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan. Amma zuwa makon gobe da yaddar Allah za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar wani lafiya.
A gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma lokaci ne da Awal Garba zai kama na sharshin jaridan kasar Kamaru.
Don fara shirye ne mu na wannan mako ne da jaridar Kamarun TV, wanda Talaba ta mana cewa ranar tara ga watan Janairu shekarar 2022 nan za a yayi kallabin gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda za a gudanar a kasar Jamhuriyar Kamaru. Ana tsaron waɗanda za su kalli wasan a filin wasan da aka gina irin na zamani, za su kama mutum sama da 60,000 a birnin Yaounde wanda ake kira Olande. Jaridar Le Jour kuma ta ce shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru ya yi kira da babban murya cewar dole ne kowa ya yi kokari na ganin cewar ya mutunta dokar tazara da kuma sanya takunkumi kan matakan nan da aka dauka na hana yaduwar cutar corona virus a daidai lokacin da kasar Kamaru take karbar baki da kasashen ƙetare. Kuma ya ce dole ne a gudanar da allurar rigakafi na ganin cewar an gama da cutar nan na corona virus a faɗin kasar baki ɗaya. Sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru an ita kuma hango mana ta yi cewar ɗalibai a ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun koma karatunsu a cikin wannan makon bayan sun kwashe watanni biyu suna hutu. Amma a halin yanzu ɗaliban da suke ɓangaren garuruwan 'yan aware ba minda da buya da kuma sauran sashen har yanzu dai ba su koma makarantunsu ba saboda matsalar tsaro da yake addaba su. Jaridar Information kuma cewa ta yi ministan sadarwa na kasar Jamhuriyar Kamaru kuma kakakin gwamnatin kasar Mustare ne Emmanuel Sadi ya yi gargaɗi ga waɗansu kafafen sadarwa na kasar anda ya ce su yi kokari su bi doka da oda akan irin ayyukan da suke gudanarwa kamar yadda gwamnatin kasar Kamaru ta buƙace su da su yi, kar su dinga wucewa da
iri wajen yada waɗansu labarun da ba su da tushe balantana makama yace idan aka danki duk wani gidan talabijin ko kuma na radio a kasar waɗanda suke irin wannan aika-aika za su fuskanci fishin gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Mutation an da ita kuma cewa ta yi cikin manyan jami'an gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ya ɗuri ruwa tun da shugaban kasar jamhuriyar Kamaru a cikin jawabinsa da ya yi na ƙarshen shekarar 2021 da kuma shiga shekarar 2022 cewar daga an kammala gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka wanda kasar jamhuriyar Kamaru ta amsa za yi kokari na ganin cewa an binciko waɗanda suka yi ciki da kuɗaɗen kasar Kamaru musamman ma an da ya sanarwa hukumar CONAC da ta yi kokari na ganin cewa ta zakulo duk wani wanda yake da hannu a cikin almundahalin da aka yi musamman na tallafin corona da kuma yadda aka yi wadaka da kuɗaɗen da aka fitar domin gudanar da wasanni da kuma gina filayen wasanni a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shan jaridarmu na wannan makon ne da jaridar Le Message an ita kuma ta ce shugaba biya na ƙasar Kamaru ya sanar da ministan shari'a na ƙasar Musa Lauren Eso kan yadda za a damƙo manyan makarraban gwamnati waɗanda suka yi almundahana da kuɗaɗen ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Mustabiya ya ce nan ba da jimawa ba za a gurfanar da su a gaban kuliya domin kowa ya ga irin abin da ya yi na rashin kirki a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
A gai da Malam Awal Garba, yanzu kuma sai wasu saƙon da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu Sakkwato ga local government mai America. Ina roƙon ku Allah ya koma Adamu yadda a sako na gare ku waɗanda 'yan ta'adda da unhoma ɗinsu wallahi inda ana son a ƙarshensu duk wanda an ka samu a halbe shi nan take.
Nune abin nufa a gurin kajara matsalolin da ke faruwa a Najeriya shi ne zan ɗan magana kaɗan. Shi talakan Najeriya har yanzu bai san wane ne mai mulki shi na arziki ba, sai wani da Allah ka ba mu ikon ganewa.
Assalamu alaikum sashen musulmi a Amerika, mai magana da rabin yin shekarar mulki na turai cikin jihar Bauchi Najeriya. Allah ku rika godiya ga Ahmed Lawan shugaban majalisar wakilai ta Najeriya saboda abin da yake kawo Buhari cewa a kan cushen kuɗi da suka yi na bajet ɗin da aka yi Buhari ya ƙi iya bai amince da shi ba. Ai, da ba shi Buhari ba san talakan Arewa yake yi, ba san talakan Najeriya yake yi ba. A gyara mai dokokin zaɓe ya ƙi sa hannu a ba local government kashin cin gashin kansu. Assalamu alaikum, mai magana Umar Hassan ta kore daga nan Katsina bakin titi ba tsaron. Ina roƙon jama'a na Najeriya baki ɗaya da na Afirka da na ƙasa da na duniya baki ɗaya a taimaka mana da addu'a. A wani zaɓe ya zo mu cewa babban jami'in gwamnatin Najeriya ya ce bindiga 83,000 ta ɓace Najeriya. Ita ko bindigar nan ina sa ran da ita ake yaƙa mu talakawan Najeriya. Allah taimaka mu da addu'a, Allah ya tsare mu ɗan Najeriya.
Madalla kaɗan daga tsirar ayin da ku masu rauku kira ta waya ke nan kuna ajiyewa. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a taƙaice.
An ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargaɗin cewa za a ci gaba da samun ƙaruwar kamuwa da cutar corona, sannan kuma ya ce makonni masu zuwa za su zama ƙalubale saboda nau'in Omicron na ƙwayar cutar COVID-19. Hukumomi a Delhi, babban birnin kasar India, sun umarci mutane da su zauna gida a ƙarshen mako mai zuwa saboda yadda ƙaruwar cutar COVID-19 ta ruɓanya har sau hudu a cikin mako guda.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku ma izar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tana gabatarwa, sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Phil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.